بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وديا الله سبحانه وتعالى يساك حد أمو أولا يمشي نجوم أشرين دبيو قوة رمضان هجر منزو صلى الله عليه وسلم تنا دبو دلي حدود تلاتين دوكو wanda daidai da 10 ga watan 8 shekara ta 2012 kuma ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma har yanzu muna suratul baqara za mu tashi insha Allah aya ta 198 ko ya kai mu zuwa 202 insha Allah. بسم الله الرحمن
الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laysa alaykum junahun babu laifi akan ku an tabtagu fadlan min rabbikum ku nemi falala daga ubangijinku. Wannan aya tana magana ne akan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci a ji tsoron sa wajen abin da za a yi kuma a dauki guzuri mafificin guzuri kuma shine tsoron Allah. To wani zai iya kawo cewa shi aikin haji daga farkonsa har ƙarshensa kawai maganar taqwa, ibada da sauransu, tunda tafiya ce mutum zai bar garinsu ya tafi wata ƙasa daban. Me zai hana mutum ya hada tafiyar aikin haji da wani abu na kasuwanci? Shin wannan laifi ne ko ba laifi ba ne? Mutum ya je aikin haji kuma ya hada da kasuwa, ya tafi da ɗan wani abu da akan saya a can wanda babu shi a can, ya tafi musu da shi. Misali a yi ciniki kuma ya samu ɗan wani abu ƙila ya ƙara guzuri ko a can ko kuma a hanya, musamman lokacin da tafiya takan kasance a bita wasu wurare ɗin ba irin yanzu ta sama ba. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, sai Allah ma ya kira abin falala, ci ba ku da laifi ku nemi wata falala daga ubangijinku. Shi falala akan yi itilaƙinta akan abin da ya shafi lahira da kuma abin da ya shafi duniya, shi na fadl ne, din da ita ake nufi anan. Sai ce fa idza afadtum, to idan kuka kwararo, ma'ana kuka tafu. Asalin ifada dangane da mutum a ce afada, ma'ana inda fa'a ya kama ya tafi. Don haka idan kuka taho min arafatin daga filin arfa fadhkurullaha inda al-mash'aril haram to ku ambaci sunan Allah ku yi zikirin Allah ku yi ibadoji kamar da zamu zo mu ji a al-mash'aril haram al-mash'aril haram suna ne daga cikin sunayen muzdalifa muzdalifa ana ce mata al-mash'aril haram ana ce mata muzdalifa ana ce mata jam'i al-jam'a yawa jam'in sunanta ne da haka waɗannan sunaye duka guda uku na muzdalifa ne ku ambaci Allah inda al-mash'aril haram in kuka zo muzdalifa wadhkuruhu kama hadakum ku ambace shi kamar yadda ya shiryar da ku ko kuma saboda ya shiryar da ku zamu magana akan wannan kafin ta tashbihi sai kuma ta ta'lili ce wa in kuntum min qablihi lamina dhallin duk da kun kasance ko kuma lalle haqiqa kun kasance gabanin sa wannan ha'un dhamirin yana koma ko zuwa ga qur'ani ko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ita shari'a din shari'a da ita aka ambata nan ko yawa kama hadakum wa in kuntum min qablihi ay qabla al-hidayati aw qabla al-qur'an aw qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma duka wadannan ya ce ba laifi a fade su haka domin shari'a daga Allah take Allah kuma ta hanyar qur'ani ya aiko shari'a shari'an nan kuma ta hanyar wa ta zo qur'ani ta hanyar wa ya zo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ci to gabanin zuwan qur'ani gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin wannan shari'a ta ku lamina dhallin lalle kuna cikin batattu wato waɗanda ba sa tare da shari'a a bata din nan ko jahilci ma'ana bata na ilimi ko kuma bata na aiki yawa wannan dalal wancan kuma abin nan al-ghay ma'ana kowanne daga ciki bata dai daga kan hanya sawa'un a ilmance ko a aikace wannan shi ake nufi thumma afidhu Allah madauke ce sannan ku ci gaba ku tafi min haifu afadun nasu ku kwarara ku tafi daga inda mutane suka tafi kuma ku tafi wastaghfirullaha ku nemi gafarar Allah inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai fa idza qadaytum manasikakum to in kuka gama ayyukan hajjinku ayyukan ibadaku ma'ana an taho an yi jifa an yi yanka an yi aski an je an yi tawafi to duk in an yi wannan ne fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum to ku ambaci Allah irin ambatan da kuke wa iyayenku au ashadda ko fiye da haka au dinnan malamai sun ce ma'ananta bal ma'ana bal ashadd kai ba iyayenku ba abin yafi haka yawa au ashadda dhikran wato ko kuma ambatan da yafi haka sanani yace faminan nasi daga cikin mutane man yaqulu akwai mai cewa rabbana ya ubangijinmu amanna atina fid dunya akwai masu cewa ya ubangijinmu atina fid dunya ya Allah ka bamu anan duniya wama lahu fil akhirati min khalaq amma alahira ba su da rabo ma'ana ba shi da rabo wanda ya nemi duniya kawai to alahira kenan bai nemi rabon lahira ba wa minhum daga mutane kuma akwai wanda yaqulu zai ce rabbana ya ubangijinmu atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ya Allah ka bamu abu mai kyau a duniya abu mai kyau a lahira wa qina adhaban nar kuma ka tsirar da mu daga azabar wuta wannan tana cikin manyan addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba yin su Allah sai ulaika lahum nasibum mimma kasabu wadannan suna da rabo na abinda suka tsuru wuta suka aikata ma'ana za su samu abin da suka nema wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi ne to malam sa'adi yake cewa lamma amara ta'ala bittaqwa bayan Allah madaukaki yayi umarni a ji tsoron sa a ayat da ta gabata ko akhbara ta'ala Allah ya bada labari annabtigha fadlillahi bittakassub fi mawasimil hajji wa ghayrihi laysa fihi harajun idha lam yushghil amma yajibu idha kana al maqsudu huwa al hajj Allah madauki anan ya bamu labari cewa neman falalar Allah ta hanyar tsuru wuta mutum ya sai da wani abu ko ya aiki ko ya bada hayar wani abu dabba sai bada hayarta wani je wurin wani wata ibadar ya dawo duk ba laifi fi mawasimil hajji a wajen aikin haji wa ghairihi da makamancin sa to laysa fihi haraj ba shi da ba wata damuwa ba wani laifi akan mutum idan yayi idza lam yushghil amma ko idza lam yashghal yana dauka in bai shagaltar da shi amma yajibu daga abin da ya wajaba ba eh to nan shine sharadi kana aikin haji babban abin da ke gabanka shine wannan aikin haji babu laifi kai kasuwanci amma kada kasuwar ta dauke lokaci ya zama cewa abubuwan da ake duk na zikirin Allah da mai duk hankar karkar kasuwa ta dauke maka ma'ana kenan ba wai an baka dama da aka ce an halatta kasuwanci sai ya zama cewa mutum ya biya aikin haji ne kawai dan ya tafi kasuwa ka je misali a baki kan hanyar mutane ana tafiya wurin ibada daga Arfa zuwa Muzdalifa daga ina ne zuwa ina ne ka ganshi ya kasa rob da Muzdalifa yana sayarwa daga Najeriya kenan ana tafiya da rob ko goro yawwa to waɗannan ba shine ainihin abin da ya kai mutum ba abin da ya kai mutum shine ibada amma kana tafiya wani ya gani ko kana nunawa gashi kana sayarwa wani ya saya kana cikin yin ibadar ka tare da sauran jama'a wannan ba laifi bane ko kuma inda yake da sauki misali inda Amina kake a bakin shemar ka ne zaka iya zama ko kuma ka aje shi a san dai kana sayarwa ma a zo ko ka sanar da wasu a je ai tallan agogun ka a saya duk ba wani abu ne da yake laifi ba a shar'ance sai idan ya zama cewa ya karya wata doka ta tsari ko akwai kazanta daga abin da kake sayarwa yana da wani wuri na musamman sai ka je can kuma ya taballab cewa sai ka bar wurin ibadar ka to anan kaga sai mutum ya hakura ba zai bar gun ibada saboda ibadar ita ce asali shi kasuwancin rabawa akai aka halatta maka amma kada ya shigaltar da kai ka manta abin da ya kawo ka mun fahimci abin yawa shine sai ce idza lam yashghal amma yajibu in bai shigaltar daga abin da yake wajibi ba idza kana al maqsudu huwa al hajj inda ya zama manufar tafiyar taka ita ce haji din wa kana al kasbu kuma ya zama shi kasuwancin da zaka yi neman abincin da zaka yi ko leburancin ne ko haya zaka ba da wani abu zaka ko dabba ko wani abu halalan ya zama halal ne banda kare ya zama haram kaga da ma wanda ya tafi aikin haji ya je ibada kai ba zancen yayi wani abu na haram ai kaga ba ta taso ba dan haka ba a yafe maka kai abun na haram ba kasuwancin mansuban ila fadlillahi kuma ya zama wannan kasuwancin ka dangana shi zuwa ga falalar Allah cewa ai falalar Allah ne kamar yadda Allah ya kira shi anan ko laysa alaikum junahun an tabtahu me fadlan dan haka duk abin da ka samu ma a aikin haji su falala ce daga Allah ba laifi ka samu abun amma ka dangana shi zuwa ga cewa Allah ne ya yi maka wannan baiwa ya baka wannan basira ya yi maka falala kai sa'a ka zo da wannan abu la mansuban ila hizqil abdi kar a dangana shi zuwa ga hazaƙar shi bawan yawa a ce a ƙwazonta ne ya sa ya samu wannan kuɗin a'a ba kaifin iya kasuwancin ka bane ba da baraka bane akwai a ko ina ka je akwai waɗanda suka fi ka iya kasuwanci a cikin waɗanda suka zo hajjin ma baka gansu da kaya sun kasa ba akwai waɗanda a garuruwan su manyan ƴan kasuwa ne kuma sun fi ka ƙwarewa ashe kai naka ɗan kaɗan da ka zo kana yi kar ka dangana shi zuwa ga dabarar ka ya ai mu ka san ba mu barin dama ta wuce mu yawwa ba dabarar ka bace ka ɗauka cewa falala ce ta Allah subhanahu wataala ya yi maka kuma ka samu wannan abu hizq haka ake karanta wannan hizq wato hazaka daga nan bahaushe da ko hazaka shine kaifin kwakwalwa da basira da dabarar yin abubuwa sannan sai yake cewa wal wuquf ma'a sabab sannan kuma mutum ya tsaya tare da sababin menene sababin ma'ana ka dauki cewa wannan kasuwanci da kake sababi ne shi ku al akhdh bil asbab a shar'ance menene ma'murun bihi abu ne da Allah ya umarce mu mai riko da sababi shari'a kai ta umarce mu mai riko da sababi me ake nufi duk abin da zaka samu na duniya ya shigo aljihunka ya shigo cikin hanyar amfaninka to yana cikin abin da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta zaka samu kai abin da zaka bi shine sababin da ake bi a samu wannan abu to ka tsaya iya wannan cewa sababi ne kar ka dangana shi zuwa ga dabarar ka ce kwazon ka ne wayan ka ne amma kai wannan abu sababi ne Allah madauki ya kaddara zai zo maka wani siyanil musabbib kuma ka zo kana manta shi mai sababawa din wa mai sababawa Allah Allah ne ya sababa maka duk wannan amfanin ya zo gare ka mun fahimci wannan yace fa inna hadha huwa al haraj bi ainihi in kai wannan wato ka manta Allah ka dauka cewa dabarar ka ce kwarewar ka ne kwazon ka ne iya kasuwancin ka experience din ka ne na gogayya a duniya yasa har ka iya tunanin kai kasuwanci kai kasuwancin ka ci riba to in ka fadi wannan baka dangana falala zuwa ga Allah ba, baka tsaya ga cewa wannan abun sababi bane, ka dan ka cire ka manta mai bada sababin, wato wanda ke sababa abubuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shine ake nufi da haraj ne, shine laifin. Mun fahimci abun da aka ce laysa alaikum harajun, ko yawa laysa alaikum junahun, kai da junahun da haraj ma'ana su daya, ma'ana da aka ce laysa alaikum junahun, to in ka samu wannan abun a zuciyarka ka manta da Allah, ka dogara da sababi, kaman ta musabbibi Allah subhanahu wa ta'ala, to ka aika cikin abinda ake ce ma haraj din, damuwar ta auku kenan. Da fatan mun fahimta. Yace wa fi qawlihi, fadin sa da yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fa idza afadtum min arafat, in kuka taho daga arfa. Arafat ya zo nan jami'i, ko me yasa ake kiran arfa arfa? Sababin sa wannan suna na arfa, malamai sun faɗi ta'alili ko dalilai wajen guda biyar. Wasu daga ciki kuma guda biyar din nan, wasu suna cewa saboda a filin arfa annasu ya'tarifuna bidhunubihim, mutane suna faɗin kuma su yadda da cewa su masu laifi ne, shine ake nufi da i'tirafi, confession. Ai mun san shi ko zuranci a ce mutum yayi confessing, yayi laifi, ka faɗa da bakinka cewa kai mai laifi ne, ya Allah ni mai ni ne kaza ne kaza ne kaza, ya Allah ka gafarta mu. Filin arfa ai wurin wannan ne, ko kowa a can yana daga hannu yana faɗa wa Allah laifinsa, ya Allah ka gafarta mu. Daga i'tirafi aka samu arfa a wannan kaulin, mun san cewa mun i'tirafi shine wannan, yawa i'tarafa bi dhanbihi, ya yadda da laifinsa, ya amince ya ce shi yayi. Dalili na biyu, wasu malaman suka ce li'anna an-nasa yata'arafuna fiha aw fima bainahum fiha, domin a filin arfa ne an-nas yata'arafuna fima bainahum, mutane suke sanin juna, wannan ya ga wannan su haɗu, a shi ka zo, wannan ma ya ga wannan shi, Allah ya yi za mu haɗu, wanda bai san wannan ba sai wannan ya ce wannan baka san shi bane, ai wannan shine wane shine wane, kaga an san juna ko, shine ta'arufi. Ta'arufi shine mutane su san junan su. To daga nan, daga ta'aruf aka samu wannan lafazi na arafa. Mun fahimci abin? Yawwa, wannan inji wata hikimar ta wasu malaman kenan. Wasu malaman ko suka ce li'anna jibril, wa saboda jibril alaihi salam lamma 'allama adama al-manasika, lokacin da ya koya wa annabi adam ayyukan haji, yace in ka zo nan kai kaza, an zo nan kaza ake, an zo nan kaza ake yi, a fadin masu wannan kaulin. Wa wasala ila hada, yayin da yazo gun arfa, qala sai adam, annabi adam yace araftu, na sani, shine daga nan aka samu arfa, inji wasu malamai. Na hudu, ko kuma jibril yace arafta, ya tambaye shi ka sani, ka gane, ka fahimci abun, duk dai zai dauki wannan. Na hudu, li'anna adam, wasu suka ce saboda annabi adam wai lokacin da aka sauko da shi, lamma uhbita ila al-ard, aka sauko da shi nan bayan kasa, huwa wa zawjatuhu, shi da matarsa, ta'arafa fi hadha al-makan, a filin arfa ne suka gane junan su, ya gane ta Hawwa, ita ma Hawwa ta gane annabi adam, shi yasa gane juna, ta'arafa, ya gane ta, ta gane shi, daga nan aka ga aka samu sunan arafa, inji wasu. Na biyar, na ƙarshe, an ce abinda ake bin li'annaha murtafi'atun ala ghairiha, saboda filin da dutsen da ke wurin madaukaki ne, ma'ana wuri ne madaukaki, ko kuma ita tsayuwar arfa madaukaki ya ce akan sauran abubuwa, tsayuwar arfa sama take da sauran rukunan aikin haji saboda daukakarta, shine daga irtifa'i, irtafa'a, daga nan aka samu lafazin arafa. Mun gane wannan? Ma kuma za mu ga cewa asalin wannan ai daga rafa'a ne, ba daga arafa ba, ko? Yawwa, sai ce wa shay'ul murtafi'u, ko da yake a larabci ba wannan ake hangowa ba, a larabci duk abin da yake madaukaki ana ce masa urfan, ana ce masa urf, shi yasa tozan zakara ake kiransa urfu dik, wannan tozan saboda shi ne mafi tsawo ko kuma mafi sama a jikin zakara, ko ta sunansa urf, kaga urf ma'ana abu madaukaki, da mun fahimci wannan, shi yasa daga nan aka samu kuma ahlul a'rafi, ahlul arafi su ma saboda daukakar inda suke yawa kafin su kafin Allah ya shigar da su aljanna laifin su da ayyukan su na alheri sun yi daidai aka aje su a wani wuri tudu sunansa tudun arafi mun ai mun san a tafsiri dai ko a bayanin malamai mun shaji abinda ake ce mu akwai ashabul arafi wani da ashabul arafi ko yawa ashabul arafi nan waɗanda suke kan wannan tudu madaukaki yawa wasu malamai sun ce wannan ma maganar tafi kusa kasancewar in mun lura da matsayin aikin arfa daukakarsa da matsayinsa a cikin wato ko a tsakanin sauran ayyukan ibada wallahu a'lam wannan dai duk kokari ne na malamai na gano daga ina ne aka samu asalin wannan suna to duk wannan maganganu biyar akwai malamai sun faɗe su to Allah madauki ce fa idza afadtum min arafatin in kuka kwararo kuka taho daga filin arfa fadhkurullaha to ku ambaci Allah inda al-mash'aril haram a wurin muzdalifa ya malam sa'adi yake cewa fi qawlihi a wannan maganar dalalatun ala umuri akwai wasu abubuwa na darasi ga su sun kai guda bakwai ya kawo mana ahadu na farko yace al-wuqufu bi arafa mun fahimci wajibcin ko shar'ancin tsayuwar arfa a cikin wannan ayar tunda yace fa idza afaqtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram amma ko da rukuniya bata bayyana ba anan ta bayyana a wasu wuraren ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan amma dai asalin mashru'iyyar cewa ya halatta a tsaya a filin arfa to zaka kafa dalili da wannan ayar a kansa mun fahimci wannan duk da cewa kamar da ai mun tattauna a baya fadin Allah madauki a gun azumi da yake cewa wa kulu washrabu hatta yatabayya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi ba mun magana akan cewa itikafi ya samu asali daga wannan ayar ba amma ba a tsaya an gaya mana itikafi halal ko wajibi kai ko abin nan mustahabi ko duk wannan ba shi aka gaya mana ba amma an ba mu umarni cewa in kuna itikafi to kar ku kusanci matanku ashe ma'ana itikafi menene mashru'i ne lafazin mashru'i lafazi ne mai fadi yawa da wajibi da mustahabi duk za su shiga ciki da hadda ibaha mun fahimci abu ma'ana da shari'a ta zo mana da ayi itikafi to haka nan anan wuri kaga cewa fa idza afaqtum min arafati in kuka baro filin arfa kaga nan ba a ce mana tsayuwar arfar kaza da kaza wajibi ko mustahabi ba a faɗi wannan ba amma dai ashe mun fahimci tsayuwar arfa tana cikin abinda shari'an nan ta zo mana da shi mun fahimci abu yawa shi yasa yake faɗin cewa al-wuqufu bi arfa wa annahu kana ma'rufan kuma sanannen abu ne annahu ruknun min arkanil haji an san shi da ma tuntuni cewa rukunin aikin haji ne fal ifadatu min arafatin la takunu illa ba'da al-wuqufi ka gani cewa a tafi daga arfa ai ba zai yi ba sai dan an tsaya arfar mun fahimci da ba a tsaya arfa ba dama ba za a ambace cewa za a yi in kun wuce arfa amma in aka ce fa idza afaqtum min arafatin to ashe daga arfan ma aka fito saboda min din nan na ibtida'il gaya ce mun fahimci abin ma'ana ta nuna daga inda aka taso ne kun gane me yake so ya ce tayyib abu na biyu al'amru bi dhikrillahi 'inda al-mash'aril haram umarni da cewa a ambaci Allah a muzdalifa al-mash'aril haram yace wa huwa muzdalifa وذلك ايضا معروف يتي wannan shi ma sanannen abu ne yakunu laylatan nahr ba'itan biha alhaji zai zama yana kwana a muzdalifa a laylatan nahr daren abin nan ranar sallah in an ce laylatin kaza ana nufin me a kwanaki lissafin kwanaki me yake fara zuwa safiya ce take fara zuwa a kwanan za a ce juma'a yaushe juma'a take farawa dai da safe ko da daddare yawwa alhamis da daddare daren juma'a sunansa yawwa daga magariba ta yi yanzu yau ba juma'a muke ciki ba 23-22 kai ga watan ramadan to rana tana faduwa in an jima din nan mun shiga lailatul sabti mun shiga daren asabar kuma shine lailatul thalath wal 20 in ka tashi lissafi sai ka ce dare na 23 domin daren farko ran ɗaya ga wata ai mun fara lissafin sa ne ran da aka ga wata me yasa aka fara tarawih a harami nan da aka ba da labarin ba mu kwana ɗaya ba saboda wannan daren na Ramadan ne daga ganin wata inda an ganshi bayan magriba din nan to daren ya zama na wannan washe gari din shi yasa ran da aka ce an ga watan Idi na Shawwal ran da aka kare azumi ana shan ruwa magriba tana yi sai jama'a suka ga wata a yamma ana ganin wata to duk mai itikafi kawai kama hanya ya fita itikafi ya kare ba zancan shi sama malami suke cewa ba sai ka tsaya ka kwana ma da safa ka tafi Idi ba harkar itikafi ta kare domin wannan daren sunansa daren sallah ka tafi gida kawai kai shirin Idi da safe na fata mun fahimci abu yawa don haka dare yana farawa ne abin rana ranar kaza mai suna ko alhamis ko juma'a ko asabar da makamancinsu suna farawa ne da daddarensu shi yasa nan lailatul nahr abinda yake nufi ran arfa da daddare domin ana tsayuwar arfa ran tara ga wata ko ran tara ga wata idan aka tsaya tun daga azhar aka yi azhar da al'asr aka zauna nan har magriba ta yi in magriba ta yi to sai a kama hanya a fita to magriban nan tana yi an shiga daren goma ga wata to wannan goma ga wata kuma shine annahar ba annahar shine ranar yanka ko shine ranar Idi wanda bai je sallar wanda bai je aikin haji ba a ranar ake Idi a duniya baki daya su kuma masu aikin haji a ranar sun suke kwana a binne in sun kwana a Muzdalifa da safiyar wannan safiya ta goma ga wata ake gangarowa a zo a yi jifa a yi yanka a yi aski kuma a ci gaba da sauran ayyuka in an ce yawmin nahar to ana nufin ranar sallah ranar yanka ranar goma ga wata to lailatuha ranar abin nan daren wannan shine da daddare ran tara ga wata ina jin mun fahimci abin sosai ko me yake cewa shine sai yake cewa lailatul nahr ko ina ne wurin abu na nawa ne muke na uku ai na uku yau na biyu muke har yanzu sai ya ce wa zalika aidan ma'rufun shima sanannan abu ne sai wa a filin Muzdalifa a kwana yakunu lailatul nahr shine daren washegarin sallah ba itan biha mutun zai kwana a nan Muzdalifa wa ba'da salatil fajr bayan sallar asubahi yaqifu fil Muzdalifa zai tsaya a tsaye ma'ana an so ya tashi ya ta addu'a anan al-mash'aril haram din domin akwai dutse sunansa da anan asalin mash'aril haram wannan dutsen da ke fadin wurin Muzdalifa yawa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo dama cewa waqaftu ha huna wa jam'un kulluhu mawqif ni na tsaya anan jam'un shine Muzdalifa kamar yadda ga mana da zo daya daga cikin sunayen Muzdalifa shine jam'u yawa shi jam'u ko ina wurin tsayawa ne kamar a arfa ma haka ya fada waqaftu ha huna wa arafa kulluha mawqif ni na tsaya anan filin arfa ko ina wurin tsayawa ne shi yasa malami aka suka bayyana mana ba a shardanta sai ka je kan dutsen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau din nan kai ma ka hau shi ma ba saman dutsen ya hau ba akwai dan karamin fa ai mun san fa dan dutse karami a gaban babban dutse to nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau har yau mutane jawabi iya nan to shi kansa ba a tilasta maka sai ka hau ba filin yana da fadi mai fadi sosai yadda in mutum yace zai je wani wuri ya bar inda jama'ar sa suke zai iya bata haka ya tsaya inda jama'ar sa suke ana kakkasa mutane kasa kasa to in ya tsaya inda jama'ar sa suke muddin dai a cikin filin gurin ne shikenan tsayuwar sa ta arfa ta yi kada ya dora makansa sai ya je kan dutse akwai su mutane za ku ga suna ana nunansu a hotuna wanda kuma suka je suna ganin su akwai Jabalur Rahma wani dutse ne sunansa Jabalur Rahma a filin arfa to akwai haka suka yi wani zamanin Turkawa din suka yi wani dutse haka a can sama aka yi masa farin fenti to mutane kowa sai yaje ya hau ya dauko bakin gawayi ko wani abu sai ya rubuta ko alƙalami ko maka sai ya rubuta sunansa Alhaji Wani ya zo sai ya sa date zai tafi ai ta kokuwa wasu suna faduwa suna jin ciwo to duk wannan jahilci ne za a gan su fararen mutane da yawa suna yin wannan abun to mu kuma mutanen mu daga sun ga farin mutun yayi sai ya dauka sai a ce na ga wani balarabe yayi ni ma bari in je in ba haka bane harkar ta karatu ce akwai jahilai a farare suna nan da yawa jahilai kukin sosai waɗanda ba su da dadin lamari haka a cikin bakakin ma akwai dan haka kullun ka nemi harkar karatu ita ce maganin kyan aikin ka insha Allah to mu ci gaba sai yake cewa kuma yaqifu fil Muzdalifa ko zai tsaya a Muzdalifa da'iyan yana ta'addu'a yayi ta'addu'a hatta yasfarra jiddan har gari ya waye shine yasfarra isfirar har gari waye tangaran ba a barin Muzdalifa sai garin ya waye ba kuma wayewar gari ba sai ya zama gari sosai ya waye amma farana ba ta fito ba ai mun san bayan asuba akwai lokaci duhu dare ya kare asuba ta wuce gari kuma sharai sosai daga nan zaka hango wanda yake nesa haka da kai kilomita 1-2 ma zaka hango kaga gari ya can garan kenan amma kuma kafin rana ta fito to a lokacin ake fitowa daga Muzdalifa yawa kar a bari har rana ta fito kar kuma a fito kafin wato gari ya gama wayewa ina ba ta mun fahimci wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ويدخل في ذكر الله عنده ايقاء الفرائض والنوافل فيه daga cikin abubuwan da ake ambato sune ake nufi da zikrullahi ba yace fadhkurullaha inda al-mashar al-haram ba ko ambaci Allah a Muzdalifa to daga cikin abin da zaka kira shi zikrullah sallar farko ma tukun da kai dama idan mutum ya baro filin arfa ran 9 ga wata da daddare wato wannan daren 10 ga wata ai idan magruba ta yi ba a yin magrubar a filin arfa ko sai mutun ya bar magrubar sallar magruba ba zai yi ta ba sai a taho sai an zo filin Muzdalifa a filin Muzdalifa shi ba rumfuna bane fili ne fetal kawai kowa ya tashi nasa yau da yatta bul maka ka shimfuda ka kwanta to kafin ka kwanta sai kai sallar magruba kai isha'i jami'i kaga ana yin ta a lokacin isha'i domin barowa arafa kafin a zo Muzdalifa dama lokacin isha'i yayi komai na tsuwar mutum tahowarsa to zai kai isha'i kafin ya taho yawa sai idan ya zama cewa da mota ne kuma ba kowa a hanya to shine zai jira lokaci ya karasa amma mu za ka ga mafi saboda cinkoso ma yanzu mutane wasu ba sa zuwa sai bayan 10 wani lokaci ma wasu har bayan karfe da yawa ma gurgudan da yadda mutum ya zo to amma dai suna kokari ana ta sauƙaƙe abubuwan gurgudan yadda da mutane suna bin tsari wannan hajjin da ya wuce an samu wani ƙarin kyautatawa ne da aka yi hanyoyin da ake bi da wani sabon tsari da suka fito da shi da ake ce mata raddudiyya sun gwada shi bana yayi kyau ne da kowa zai isa Muzdalifa kafin dare ya nisa kuma ta hanyoyi da yawa da suka tsatsara to indai an bi wannan din muhim ne bazancen da ake shine ba wannan labaran bane idan mutum ya zo sai ya sallar magruba ya isha'i sunna kuma ita ce a lokacin sai ya kwanta ya bacci zai iya yin mutiri inna annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar mutiri ba safaran wa hadaran yawa sai a kwanta ayi bacci ba a raya daren da ibada sunnar anan ita ce ka kwanta kai baccin ita ce sunnar baccin kawai ake so kai saboda akwai ayyuka da za ka yi washe gari masu yawa ayyukan nan guda hudu da muka ambata akwai jifa akwai yanka akwai aski akwai tawafi to idan ba kai bacci isasshe ba daren a Muzdalifa da dare za ka samu gajiya kuma kila maka kasa yin wani abu wannan shi yasa kullun abu in shari'a ta ce kayi abu in kayi shi zaka ga sauki yawa to idan mutum ya kwana da safa in ya tashi akai sallar asuba sai a tsaya tun bayan asuba din nan aita addu'a aita addu'a har gari ya waye tangara in gari ya waye tangaran din nan to kuma sai a fita daga Muzdalifa sai a kama hanya zuwa Mina kana tafiya kana tsintar tsakuwar ka ta jifa kana tafiya a hankali ba sai ka tsinta a Muzdalifa ba kamar da suke wajabtawa mutane ka tsinta ka je ka wanke ba wanda yace sai ka wanke yawa ka tsinta a hanya ma kana tafiya tsakuwa bakwai ta ishe ka sai a wuce kuma a yi jifan Jamaratul Aqaba to mashi iyana duk waɗannan ayyukan da kai da sallar magribar da ta isha'i da wutiri in kayi shi kwanciyar da kai tashin da kai addu'o'in da kai duk suna cikin fadhkurullah mun fahimci abu yau ba ana nufin wani tsari ne na daban ku zauna ko ku tsuro ko zikiri a ce ku zauna ku zagaye ba shi ake nufi ba ba ma wanda yake yin wannan dama asali ashe kenan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya kawo mana kenan abin da ake nufi da zikirin kenan wannan ya nuna mana ashe zikiri ibada ita kanta tana shiga a kira ta zikiri na fata mun fahimci abu yau to shine abin da yake faɗa anan yace iqa'u al-fara'id wan-nawafil fihi الثالث فائدة أكو لذا أفهمت هذا فائدة فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام أبونا أكو يتي أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة سيور مزدلفة تنا بيو باين سيور أرفاني من قانا وانا ميه كبر حكا دا متن زي جي لن ترى قواتا سيتفو مزدلفة سيقوانا سنن يداو أرفا to babu ya rasa arfa ya rasa haji saboda ya bar arfa lokacin ta ya wuce bai yi ba sai washe gari da safe yazo mun fahimci abin yawa ma'ana kenan dole ne sai an je arfa sannan a taho Muzdalifa bal hatta ajere malamai siya suka ko a ranan ne mutun yayi kuskure ne ko da bai rasa ba yawwa amma ya kuskure wajen tartibin a ce ya tafi ya fara zuwa Muzdalifa sannan ya dawo Arfa sai kuma ya sake komawa to ya bata bai yi daidai ba sannan sai kamata dullu alaihi alfa'u wattartibu wannan kuma ina muke fahimtar sa da yace fa idza afadtum min arafatin sai ce me fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram wannan fa'un ta fadhkurullaha ko ambaci Allah fa'un tana nuna tartibi ma'ana bayan kun taho daga Arfa to sannan a ambaci Allah a mash'ar al-haram ashe ka je ka ambaci Allah a mash'ar al-haram kafin ka furo Arfa ka bata wannan tartibi mun fahimci abun yawa dole yadda Allah madauki ya fadi abun haka za a jera shi الرابع والخامس فائدة هدود تبير أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج يوه دا عرفة دا مزدلفة دي كننسو كو كليهما أنسى أبننا إنا بدلنا إنا زي قبات ينسو من مشاعر الحج سنة لكتكين علامو من إبادة الله أحج شيني مشاعر أنسي مشاعر جمع مشعرني المشعر نم أيكون قتوعي عند المشعر الحرام مشعر على وزن مفعل اسمه مكاني سونموليني مغالي يوه سونموليني أشي سونمولي دولي لما تشوى مزدلفة نم إتأكي نفي بأون وليبا لمشعر الحرام منفهم شيء أقول يوه أسل المشعر داما شعار لغا شعار هو شعار جمع شيني مشعر جمع شيني شعائر yawa sha'air shine duk alamomin ibadar Allah musamman a wajen haji haka nan sauran abubuwa ma na ibada ana kiran su sha'airin sallah sha'airin zakka duka alama ce ta ibadar Allah subhanahu wa ta'ala to shi ke nufi dama da al-mash'ar al-haram al-haram yana nufin dhul hurmati abu mai alfarma ma'ana wurin ibadan nan mai alfarma shine al-mash'ar al-haram kuma ana nufin muzdalifa kamar yadda muka ji wani sunan nasa kuma shine jam'un mun fahimci abin yawa shine sai yake cewa wa muzdalifata kilahuma min mashairil hajji al maqsud fi'luha wa idharuha wadanda ake nufin ake son a aikata su kuma a bayyana su a nuna su domin ayyukan haji akwai na aiki akwai na nunawa nunawa shine kamar wadannan wuraren zuwan gunka shine ka nuna su ka itirafi da falalar su yawwa ayyukan kuma da zaka aikata da kanka kamar su aski da sauransu duk sha'air ne mun fahimci anan wadanda yake su aikin su ake haka nan su tawafi da sauransu da fatan mun gane wannan sai ce as-sadisu abu na shida tunda an fadi na nawa na hudu da biyar an hada su na hudu shine me Arfa na biyar shine Muzdalifa cewa dukan su biyu suna cikin alamomin ibadar Allah as-sadisu نشيد كما أن مزدلفة في الحرم شو فيلم مزدلفة هنا تكين حرمي دقيناك سامونا المشعر الحرام يوه الحرام أنا نفهم وليمي الفرمة دعك حرم تكيت حدنسا مغاني يوه تشين سيكي سوى كما قيده بالحرام كما ريد أن لم يكي قيد شأنا بالحرام كاقة تقييد صفاني shesa suke cewa wannan abin nan zikirin da aka ce al-mash'ar al-haram wasfi ne qaidi sifa ce ta qaidi wanda take tufidu anna ghayraha laysa kadhalika khususan ba'da zikri arfa so ake anuna cewa arfa mash'ar al-halal ne ba mash'ar al-haram ba mun ce abin saboda ita arfa ba ta cikin harami filin arfa ba a cikin harami yake ba mun gane wannan amma da Muzdalifa da Mina da Makka duk cikin harami ne domin ita Arfa ita fi nisa in kana dawowa baya daga Arfa sai Muzdalifa daga Muzdalifa sai Mina daga Mina kuma da masu cikin garin Makka sai unguwar Aziziya sai ka shiga cikin garin Makka ina fatan fahimci wannan yawa don haka ashe kenan Arfa ita ce nesa area harami bai isa kun gunta ba mun gane shi yasa malamai suka ce wannan wata falala ce da Allah madaukaki yake wa bayinsa cewa ibadar su saboda fadinta ta kunshi harami da halal mun fahimci abin kuma sannan saboda kariya lagon wata al'ada da Quraishawa suke yi da Quraishawa idan an zo aikin haji saboda alfahari cewa su ne Quraishawa sai su zauna a Muzdalifa sai su ai su ne ahalul harami su ko ahalul haram ba sa fita zuwa hilli kun fahimci abin saboda girma haka ji da kai sai su zauna sai dai sauran mutane su je su arfa su dawo su same su a Muzdalifa sai kuma a tafi tare sai a je Mina sai a jifa sai a ci gaba da sauran ayyuka su wai tunda ƴan Makka ne ba za su fita daga area harami ba to shine Allah madauki ya hana wannan thumma afidu min haythu afada an-nas kamar da zamu zo muji asalin hana umarnin wannan shine yadda mutane suka tafi kuma ku tafi kada wani ya zauna saboda girman kai ko ji da cewa shi asalin ba Quraishi ne don haka yafi sauran mutane ba zai yi ibadan nan ba ina fata mun fahimci abu don haka akwai fa'ida na ambaton wannan wasfin qaidi din dan ya nuna mana qaidin cewa Muzdalifa a cikin harami take ba a cikin halal ba amma Arafa ba ta cikin haram السابع ابن غو انا بكوي na karshe anna arafata fil hilli to gashi nan ya fada kurkuru cewa arfa tana cikin hilli hilli ma'ana ba a cikin harami take ba a wajen harami shine ma'anar hilli kama huwa mafhumu at-taqyid bi muzdalifa kamar yadda za a fahimci mafhumin daga fadin sa muzdalifa tunda aka ce al-haram wannan dai bayani da ne shine ya maimaita shi anan yace wadhkuruhu kama hadakum ku ambaci Allah kama hadakum to anan akwai magana dangane da wannan kafun din mimun din da ma din kai masdariya ce tusbaku bi abin nan bi fi'liha ya koma masdari abinda ake nufi kafun malami sun ce kafun din ta me ta tashbihi ce ko ko ta menene wasu malamin sun ce abinda ake nufi da kafun din nan ta tashbihi ce cewa ku ambaci Allah kamar yadda ya shiryar da ku ga yadda za ku yi kaza ku yi kaza ma'ana ku ambace shi irin ambatan da ya koya muku don me malamai sun ce saboda mu koma ayar mu gani ai ce waye fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram ko sai sai kuma yace wadhkuruhu kaga an faɗi zikirin umarnin ai zikiri sau biyu ne a nan gurin kuna fahimtar abin me yasa aka maimaita shine hikimar da malamai suka tattauna akai an ce fa idza afaqtum min arafatin in kun baro filin arfa fadhkurullaha to ku ambaci Allah inda al-mash'aril haram a Muzdalifa sai kuma aka maimaita aka ce wadhkuruhu kaga mutun zai ce wancan wannan zikiri ne wannan kuma wannan zikirin ne mun gane abu to saboda a fita daga wannan ya aka maimaita din shine suka ce kafun din nan tana da ma'ana biyu ko tashbihi in aka ce tashbihi ne ma'ana ku ambace shi yawa wadhkuruhu kuma ku ambace Allah kama hadakum kamar yadda ya shiryar da ku ku ambace shi ma'ana kamar yadda ya koya muku ambatan sa ma'ana kenan irin abubuwan da aka ce ku yi a wuri kaza ga abin da ake cewa ga abin da ake cewa to ku yi shi can kuma sai ya zama zikiri ne am mun fahimci abin kaga wancan an faɗi zikiri am nan kuma an faɗi zikiri ne khas kaga takhsisi ne ba'da ta'mim in ka fassara ta da kafin ta tashbihi ne ina jin muna fahimtar abin yawa can Allah ya ce ku ambace shi ambato duk ambato da tasbihi da tahlili la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar duk wadannan a ambace Allah min haythul umum nan kuma da yace wadhkuruhu kama hadakum to ku ambace shi kamar yadda ya koya muku kamar yadda ya shiryar da ku ga yadda ake yin zikiri mun fahimci abin in mun dauki wannan kafin ta tashbihi kenan wani kaunin suka ce kafin din nan ta ta'alili ce me ma'anar ta'alili ma'ana kamar a ce ne wadhkuruhu kama hadakum ma'ana ku ambace shi kamar to nan kan mu ce kamar ma'ana wadhkuruhu li'annahu hadakum kuma jin nan suka ce abinda ake nufi ku ambace shi saboda ya shiryar da ku ma'ana kenan bayan an faɗi ku zikiri am shi ma nan aka zo aka yi ambato khas cewa ku ambace shi saboda ya shiryar da ku ku yi kaza ku yi kaza mun gane wannan shi suka ce akwai misalai na wannan kasancewar kafin ta zo da ta'alili kamar da Allah madauki ce kama arsalna fikum rasulan minkum inda yake cewa kama arsalna fikum rasulan fi ayyam fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa in kanu wa in kuntum min qablihi lamina dhalin nan ne ko yawa wannan wurin yace kama din nan suka ce wannan kafin din anan ita ma ta ta'alili ce ma'ana li anna allaha arsala rasulan fikum shi sa har suka ƙara istidlali da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a salati da ya koya mana a cikin sallah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sai ce me kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sai suka ce wannan kafin din ita ma ba ta kama ba ce ma'ana suka ce karka fassara ta da cewa kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim a li annaka sallaita ala Ibrahim sun ce kafin nan ta ta'lili ce ma'ana kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama domin ga ma kai ga annabi Ibrahim kamar ana tawassuli da salatin da yayi wa annabi Ibrahim da cewa aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma mun fahimci ta'lilin anan yawa to sai suka ce wannan kafin din anan ita ma irin waccan ce ta ta'lili ce ma'ana kenan sai mu fassara cewa wadhkuruhu li'annahu hadakum kuma ku ambace shi domin ku ya shiryar da ku ma'ana ku gode masa sai ya zama zikirin ma'anarsa ku gode masa akan ya shiryar da ku ya bayyana tayi ma tambaya wata rana yawa sai suki ne suke cewa wadhkuruhu kama hadakum in kuntum min qablihi la min ad-dallin sun ce wannan in din mukhaffafa ce min ath-thaqila ta'kidi ake nufi da ita ba in shar'iyya bace karka fassara ta da ma'anar sharadi cewa in kun kasance ba in kun kasance bane ma'ana lalle kun kasance min qablihi gabaninsa gabanin shiriyan nan gabanin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani kun kasance lamin ad-dallin saboda me wannan lamun ana ce mata al-lamul fariqa a larabci tunda aka samu wannan lamun din ta shigo tana karfafa ta'kidi ne yawa ba zai yi a fadi abun kokonto ko sharadi cewa in kun kasance kaza kuma sai a kawo lamun ba zai yi ba zuwan lamun din nan ya rusa magana shar'iyya a cikin in ba ta sharadi bace mun fahimci abun yawa lamun ce farika shine sai ai uzkurullaha ta'ala kama manna alaikum bil hidayati nan mallan shi ya dauki fasarar me kafin ta tashbihi ce ko kamar yadda Allah madauki ya muku baiwa da me da hidayah da shari'a ba'da dalal bayan kun bace kama allamakum ma lam takunu ta'lamun kamar yadda ya ilmantar da ku abinda ba ku kasance kun sani ba fa hadhihi min akbar an-ni'am wannan tana cikin manyan mafi girman ni'imomi allati yajibu shukruha wanda wajibi ne a gode wa Allah akan su wa muqabalatuha bi dhikril mun'imi kuma a ambace ta a fuskance ta da ambatan wanda yayi wannan ni'ima din wato Allah subhanahu wa ta'ala tunda yayi maka to ka ambace shi bil qalbi wal lisani a zuciyarka ka ambace Allah a harshenka ma ka ambace ubangiji haka nan kuma kai aiki daga bubbanka bisa abubuwan da ya umarce ka dina cikin zikiri thumma afidhu sanna Allah madauki ce sannan ku kwarara ma'ana ku tafi min haythu afadha an-nasu daga inda mutane suka tafi ai thumma afidhu min muzdalifata ku tafi daga filin muzdalifa min haythu afadha an-nasu daga inda mutane su ma suka tafi min ladun ibrahim tunda haka mutane suke tun daga zamanin annabi ibrahim ila al-an zuwa yanzu to kuma ku yi haka wal maqsudu min hadhihi al-ifada abinda ake nufi da wannan kwarara a tafi din kana ma'rufan indahu sanannan abu ne a wurin su wa huwa ramyul jimar ma'ana tahowar da zakai daga muzdalifa ina zaka min za'atuhu in an zo mina me za a yi ramyul jimar za a jefi majefan nan a jamratul aqaba wa dhabhul hadaya da kuma yankan hadaya wa tawaf a kuma koma maka ai tawafi domin kaga an ka taho daga filin arfa misali mu dauka nan haka gabana haka kake daga idan gurin arfa kana tafiya zaka shiga muzdalifa sai a kwana anan da safe sai a tashi kuma sai a karasa to ita minan a gaban tsakanin maka da muzdalifa take mina tana tsakiya ne don haka kaga sai an shiga mina sai ai jifa in kai jifa kuma ga hanyar nan sai ka kara gangarewa sai ka tafi maka me tafiya a kafa ma akwai tunnel da ake cewa binnan ya sunansa gadar ko kasan rami ko mutum zai iya bi ta kafa duk akwai wannan akwai motoci da babura duk abin da zaka bi sai ka bi nan da nan sai ka ganka bakin harabi to sai ai tawafin ifada sai kuma a sake dawowa sai a zo mina kuma ba muzdalifa ba sai a tsaya a mina ga tantitanti nan kowa da nasa sai a zauna har kwana uku ko kwana biyu gurgudu shine inda zamu zo uzkurullahi fi ayyamin ma'dudat nan kun ga aikin hajin an jero shi a jere daki daki kamar yadda muka wanda duk ya san shi ko yayi ya san yadda abin yake ina ne sai ki cewa wal maqsud min hadhihi al-ifada kana ma'rufan indahum huwa ramyul jimari wa dhabhul hadaya wa tawaf wa sa'i da kuma yin sa'i wal mabit bi mina da kuma kwana a mina in an je an yi tawafi an yi sa'i to sai a dawo layali tashriq a kwanaki uku nan da ake kira ayyamut tashriq me yasa ake kiransa tashriq yawwa wajen shanye nama domin kwanaki uku ne da ake samun rana idan in kai yankan hadayar ka ran goma ga wata to saboda kada ku zauna ana za a zauna a Mina kwana uku in kowa ya yanka musamman kaga a zamanin da babu inda za a yi ko wata mayanka ta musamman a tsatsare a dauke a je a rarraba a cikin gari a raba wa talakawa wani sai ya tsaya a nan zai aje nama kaga kwana uku kuwa kafin ya bar wurin la'alla nama sai ya lalace to sai su feffeɗe shi sai a shanya shanya wannan daga nan aka samu tashri'i shine ishraqi shamsi ai rana ba shuruki take ba fitowa take to wannan kona naman da za ta yi ya gasu ya zama cewa a tafi da lalacewarsa a hana shi lalacewa to shine tashriqi to dan haka ayyamu tashriq shine waɗannan kwanaki guda uku wato da 11 da 12 da 13 yawa da fata mun gane wannan to shine sai yake cewa wa takmilu baqil manasik da kuma cika sauran abun da ya rage na wato ayyukan ibadar aikin haji wanda ake yin su a waɗannan kwanaki dama mutum in yazo kuma bayan ya je ya yi tawafin ifadan nan ya dawo duk da wannan ba ambace shi anan ba to abin da zai yi shine sai ya zauna a Mina ayi ta zikiri anan za a yi ta kabbarori din nan ba mu nan lokacin wanda bai je haji ba in lokacin sallar idi ne ta babbar sallah ai ana kabbaruri ko yawa duk sallar farilla za a yi kabbaruri kowa ba sai liman ya sako ana amsawa ba kowa yana sa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd yawa in kai wannan shikenan ko kai kabbara uku yawa to wannan a can waɗanda suke zaune a Mina ma suna yin wannan suna wannan ibada bayan kowace sallah har ran da wannan ran asubar wannan a kwanakin 13 nan su kare shikenan magana ta kare to daga cikin abin da za a yi ta yi dama akwai wannan kabbarorin banda wannan kuma idan rana ta yi zawali ta gota daga tsakiya lokacin jifa ya yi to sai mutum ya je ya jifa ran 11 ga wata kenan ko to amma wannan jifan da mutum zai yi na ran 11 ga wata gaba ɗaya jamrorin guda uku zai jefa jiya wato 10 ga wata ai ya jefi iya wace jamratul aqaba ya tsallake karama da ta tsakiya ya jefi iya babbar to ran 11 ga wata da 12 ga wata da 13 in ya kai duka haka zai yi wannan guda uku zai jefe su sai dauki tsakuwa guda nawa kenan 21 yau kowace tsakuwa bakwai zai jefa a cikin wannan ramin ba lalle ya samu wannan sandan ba yau ya je ko ne yana jefa yana ce Allahu akbar in ya gama a ta farko in ya gama zai addu'a ya tsaya yayi addu'a yayi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a doguwar addu'a wasu suka ce kamar karatun suratul baqara doguwar addu'a da ya gama kuma ya karasa jamra ta biyu ita ma ya jifa ita ma ya tsaya yayi addu'a doguwa sannan kuma ya je yayi ta uku in aka jefa shi kuma ba a tsaya addu'a sai ka wuce mun gane wannan in kai wannan ran 11 ka koma tantin ka ka ci gaba da zikiri da salloli ba hira ba gulma ba zagin mutane saboda zama ne za a yi tayin sa ba abin da za ku yi sai ibada idan mutum Allah ya bashi taufiki za ka ga zai tsaya yayi tayin wannan wasu kuma cinkoso da hayaniya ma ta hana fita ka nemo abinci ma wani a haka wunin nasa zai kare gaba ɗaya bai komai ba yawa to haka za ka yi ran 12 ga wata to ran 12 ga watan nan in ka so daga yin jifan nan naka na bayan azhar kai lokacin azhar yana yi ko da ba kai sallar azhar a nan ba ka yi jifan ka to ka iya fita in ka so shikenan ka gama aikin haji sai ka koma cikin garin Makka ka zauna a masaukinka har zuwa ran da za a tafi kuma kullun aje sallah ka je ka dawo aikin haji dai ya kare sai ran da za a dawo kuma sai ka je kai tawafin ban kwana shi kuma wajibi ne ba rukuni bane yawa sai kauli mafi karfi na malamai kenan sai ka dawo kuma sai tafiya na fatan fahimci wannan a dunkule wannan shine aikin haji an gama shi to mu karasa abin da ya fada sai yake cewa walamma kanat hadhihi al-ifadatu yuqsadu biha ma dhukir wannan kwarara da aka ce a taho a tafi abinda ake nufi shine aje aikata waɗancan abubuwa da aka ambata wal-mazkuratu akhirul manasiki su kuma waɗannan abubuwan da aka ambata su ne ayyukan ibada na ƙarshe a aikin haji amara ta'ala inda al-faragi minha to shi yasa Allah madauki ba da umarnin bayan an gama aikin haji bistighfarihi a nemi gafararsa kuma sai mutum ya zama a ƙarshen lamuran nan to a yi ta neman gafarar Allah ya Allah ka gafarta mana wal ikthar min zikirhi a yawaita ambaton Allah a yi ta zikiri a yi ta zikiri kai ta tasbihi kai ta ailala kai ta kabbara yawa duk gurgurdan abin da zakai kai kadai kai abin ka ba group zakai wannan na sakowa wannan na amsawa ba ba a samu wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sahabbansa ba su yi ba sun fi mu kuma san aikin lada ko ba haka ba dan haka mu tsaya mu yi irin wanda suka yi sai ladan mu yafi yawa insha Allah kar mu bata shi istighfari dai kowa ya iya shi ka samu mutumin balagaggen da ya kai ya iya haji bai iya cewa astaghfirullah alazim bai iya ba kaga matsala ce yawa to Allah ya kyauta yawa yace falistighfaru shi neman gafaran nan ana yin sa ne lil khalalil waqi'i min al abdi mutum ne zai yi shi sakamakon wato abinda aka samu na kurakurai shine khalal kurakurai da aka samu daga bawa a cikin ayyukanka na aikin hajin ko kuma wasu ayyukan da kai la'alla kai kuskure la'alla ka zunguru wani ba da niyya ba ya tafi yana zage zage la'alla kai tintube wajen wuri kaza baka yi mai kyau sosai ba to waɗannan sai ka nemi gafarar Allah subhanahu wataala tun ba cewa zaka koma ka sake ba duk abin da ba sake ya zaka ba amma kai kuskure wajen yin sa kuskuren da ba ta aikin ba to sai ka nemi gafarar Allah subhanahu wataala haka nan in kai wani abu dai wanda ba daidai ba yawa fi ada'i ibadatihi ka gani wajen yin ibadar taka in ka samu wani kuskure wata qasirihi fiha da gazawar da kai ka gajiya baka yi abin yadda ake yi ba yanzu misali waɗanda suke da sakaci da yawa ko da ke waɗannan ba ka sa su a wannan babin ba mutum dai garin yin abinsa ya zama ya kasa yin yadda ake yi sosai saboda wani ɗan tuntuɓe ko saboda rashin lafiya ko makamancin wannan amma wanda zai zauna don sakaci kawai ana samun wasu mutanen ko saboda girmansu ba su da lokaci idan aka fito daga arfa shi sai ga shi kenan ya gama aikin haji in dai ya yi arfa in ya zo muzdalifa sai ya ce ba zai kwana ba sai ya wuce ya yi jifansa sai ya tafi tawafi cikin dare fa wasu suke akwai masu yin haka don uzuri ya halatta in mutum yana da uzuri mata masu nauyi kamar da Sauda radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata izinin ta yi gaba saboda nauyin jikinta mai kiba ce ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata dama ta yi gaba ta je ta yi gaban ta yi jifa ta je kuma ta yi tawafi to wasu haka kawai manya haka suna yin irin wannan abun wasu daga cikin su ba kowa ba sai su zo kawai su ci ashi ba sai sun kwana a Muzdalifa ba sai in suka yi fatawa a ce musu ai yanka ne wani ma sai musu ce musu ba komai sai ya dauko kudin rago ya bar ku ga yadda ake wa Allah Isa kenan sai an wuce kuma ya ce kwanakin mi na din nan su ma idan mutum ya bar su gaba daya bai zauna ba yanka ne kawai zai aikin hajjin sa ya cika kana gama arfa inda kai tawafin nan na rukuni kai sa'i to rukunai sun hadu waɗannan abubuwan da kwanan Muzdalifa da kwanan Mina kwanakin uku duka in ka bar su baka yi ba yanka ne akan mutum to sai ga mutum kawai ya dage sai airport sai ya bada kudin rago wani ya masa sai kama hanyar duk waɗannan abubuwan galibi dai kafi samun su a gun mutanen mu ba kowa yake yin ba wanda yake akwai ruhin tsoron Allah da ibada yakan zauna ya nutsu yayi waɗannan ibada wannan kuma gaskiya ɗan kaɗan ne ma masu ɗan kaɗan ne bai kai ma a ambaci shi a matsayin misali ba masu yin ko da a manyan gaskiya ɗan kaɗan ne sosai kuwa tunda za ga da yawa suna nan kuma a lokacin zaman Amina ɗin kuma ana gani Allah maɗauki ya kyauta amma dai akan samu to wannan yin in mutum ya yi haka gaskiya bai daidai ba yawa kuma akwai karan tsaye ga dokar Allah subhanahu wataala Allah sauki wa alaikum salam na na imme eh na a kwana Amina na farko ne ran 8 ga wata eh ai yanzu muna zancen na karshe na ran 8 ga wata ai dama kana cikin ihrami in mutum na cikin ihrami ba zai rufe kansa ba domin in ya rufe inda gangan ne ba da jahilci ba da gangan ya rufe kansa to akwai yankan a kansa yayi laifi daga cikin laifukan da suke a abin nan mahdhuratul ihram yawma amma na ran 11 da 12 da 13 ai an fita ma dama daga an yi tahalluli ko wajen sa kaya dan haka kowa da kayansa na gida an cire wannan ai shi wannan mayafin da gyautan da ake daurawa asal karkarin sa kwana biyu ne kwana biyu ran 8 ga wata ake sawa kai haƙuri da shi dama a daddaure a daddaure har ka kwana Amina da safe a tafi arfa dama kana zaune buɗe kana ta addu'a magariba na yi a rarrafo a taho Muzdalifa shi ma a kwana nan kaga kwana nawa kenan ya kai uku yau kwana biyu ne yau ai daya ai ita arfa ba a kwana anan yauwa dayan amina akai daya kwanan kuma a muzdalifa to washe gari da safe kana zuwa fa kai jifan nan da safan nan rana tana fitowa farkon fitowar rana karfe 6:30 kai jifan ka shikenan yan halitta kaje kai aski kuma ka cire wannan kayan ka rabu da wannan abun kenan sai wata shekara ko kuma in ka zo umara in umara ko ka zo dama ba ruwanka da wadancan wuraren a umara ba a zuwa la arfa la muzdalifa a aikin haji ake umara iyakata dakin ka'aba inda umara kaje kana barin miƙati ka zo dakin ka'aba kai tawafi bakwai zagaye bakwai din nan kaje kai sa'i tsakanin safa da marwa kawai ka tafi gun mai aski aski shikenan kaje ka cire wannan abu shine sunan umara kenan ba wani gu da zaka ba filin arfa ba muzdalifa in kaje ana nan arfa muzdalifa da mina duk a aikin haji ne mun fahimci wannan yau to shine sai ke cewa wa dhikru llahi shukrullahi ala in'amihi shi ku ambatan Allah da aka ce ayi to shine godiyar Allah akan ni'imomin da yayi alaihi akan bawa bit tawfiqi da ya maka gamdakatar dinsa wa li hadhihi al ibada da kuma ya maka kai tawfiqi li hadhihi al ibada yasa ka samu gamdakatar ya ka dace da wannan ibada mai girma da kuma wannan baiwa wanda take ita ma mai girma domin baiwa ce mai girma a ce mutun yaji yayi aikin haji baiwa ce mai girma kuma ibada ce mai girma Allah ya baka wannan tawfiqi din kamar da muke addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare ga ƴan uwan mu musulmi baki daya kowa ya samu dama yi wannan aiki wa hakaza yanbaghi lil abdi haka nan ya kamata ga bawa kullama faraga min ibadatin duk lokacin da ya gama wata ibada an yastaghfira Allah anit taqsiri mutum ya nemi gafarar Allah daga duk wata gazawa da yi duk takaitawar da yi bai wani abu daidai ba ya nemi Allah madaukake gafarta masa duk ibada da kai yana da kyau wannan me yasa idan muka yi sallamar sallah farkon abin da muke faɗa me da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum sai ka ce me astaghfirullah sau uku sai allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali kai musulunci da dadi yake ina ma duk muna fahimtar ma'anonin waɗannan zikirin abinda kullum malami suke faɗa kenan mutum ya san ma'anar waɗannan zikirorin akwai alheri sosai to kaga shi ma sallah ce kai la'alla kai tunanin zuci kai wasu abubuwa a cikinta to kai istighfari Allah madauki sai ya gafarta maka to haka nan aikin haji da kuma kowace ibada mutum in ya gama ya nemi Allah ya gafarta masa wa yashkuruhu kuma ya gode masa ala tawfiqi bisa dacewar da ya bashi la kaman yara annahu qad akmala al ibadata ba kamar mutumin da in yayi ibada wai sai ya rika ganin kawai shi fa ya gama ya cika ibadarsa ta cika daram ba komai wa manna biha ala rabbihi yana ganin ma Allah yayi wa wata baiwa shi ma'ana manna biha ala rabbihi shi yana ganin shine yayi wa Allah wani abun gwaninta dan haka Allah yake jira ya bashi sakamako ba a san haka duk ibadar da kai duk tsayuwar daranka duk hailalarka duk zikirinka kada ka taba ji a zuciyarka cewa wai kai ka kai wata darajar da Allah kake gani shi ka taimakawa ma da ka bauta masa mun fahimci wannan wannan hatsari ne sosai yana sa aikin mutum ya lalace kaga wannan yana ma ina masu cewa sun yi istighfari da yawa wai istighfarin da suka yi yayi yawan da su yanzu Allah suke bi bashi wai musulmi ne suke fadin wannan mutum ya ce shi yayi istighfarin yayi da yawa har yanzu ba wai in Allah bai gafarta masa ba mai zai don haka wai sai suka kirkiro shedan ya kirkiro musu wata dabara ta tsiya ta kara halaka mutum wai mutum ya rika yin saban Allah in zikirinsa yayi yawa to in ba a saban Allah zikirin zai rasa abin da zai ci sai wai mutum ya haukace duba ku ga wannan idlali ne daga shedan ne ke badda mutum kaga mutum yana nu bugun kirji mu yanzu Allah ai mun gama kuma sai dai mu bi shi bashi wasi ya gama saboda kullun yana istighfari kaza yana 100,000 kaza miliyan kaza yana istighfari kame duk fa'idar kace idan Allah madaukaki bai karbi wannan abun ba abinda ma zai kankare maka na zunubi gashi kullun zunubi shi kansa wannan ya isa fidda mutun daga addini in yana nuna cewa Allah yayi wani taimako dan ya bauta masa Allah ba ya bukatar komai abun kowa Allah shi ake bautawa mu kuma muna bauta ne dan fa'idar mu dan tai mana amfani ba dan Allah din yana bukata ba yau Allah madauki kyauta zaka sai ke cewa wa man nabiha ala rabbihi wa ja'alat lahu mahallan wai wannan ibadar hatta sanya masa wani bigire wa manzilatan rafi'atan ya samu wani matsayi saboda ibadarsa a'a ibada in kai hakika kana samun kusanci zuwa ga Allah amma in ka sa wannan abun a zuciyarka cewa ibadarka ce zata kai ka wani abu kana alfahari to Allah madaukaki zai bata aikin mutum shine shi yasa mallan yace fa hadha haqiqun bil maqti, duk wanda yake wannan to ya cancanci Allah ya ki shi, ma'ana zai samu maqtu daga Allah. Maqtu shine Allah ya ki mutum, yawa. Wa yace wa raddul amali, kuma a maida aikin ma Allah ya ce baya so. Tunda dama shi Allah subhanahu wataala ba wani amfani zai da aikin ka ba, in kai amfanin ka ne to in kai masa gori sai ce to tafi da kayan ka, ba a so. Dama ya amfanin ka ne, Allah ba zai mulkin sa ba zai karu dan gaba ɗaya duk an bauta masa ba. Me yake ga mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ga mana hadisi qudsi Allah madauki ya faɗa ba cewa da za ku zama akan zuciyar atqa qalbi rajulin minkum, a ce a samu mutumin da yake yafi kowa tsoron Allah a cikin ku, to a ce duk duniya sun zama zuciyarsu irin ta wannan wanda yafi kowa tsoron Allah ne. Kamar yanzu misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yafi kowa tsoron Allah, to da a ce duk duniya zuciyar kowa irin ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce wannan ba zai kara min komai a mulkin sa ba, ba zai kara masa komai ba. Ashe kenan da'ar bayi amfanin ta waye zai samu? Bayin ne za su samu. Hakanan da mutane za su kafirce shi ma wannan ba zai rage mulkin Allah da komai ba, a ce gaba ɗaya sun zama irin shaitan yadda iblis yake, kun ga da yafi kowa tamarrudi ko da tawaye, to a ce duk duniya da mutun da aljan kowa zuciyarsa irin ta shaitan ce, wannan ba zai rage wa Allah mulkin sa ba. Yana nan lokaci daya umarni ne kun fa yakun, ya ce a kade ku gaba ɗaya sai a kade a mulkike kowa ya lalace tafi, ko ba haka bane, sai halicci wasu kuma su bauta masa, dan haka Allah ba ya masa gori akan an yi bauta masa. Allah madauki da mai ga mana cikin suratul hujurat karshenta, yamununa alayka an aslamu, su ne maka gurin cewa su sun musulunta, ai mun musulunta, suna alfahari. Allah ya ce kullata munnu alayya islamakum, kar ku mun gurin ai gurin cewa kun musulunta, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin, ko Allah shine mai muku gori yace da ba kuna cikin bata ba na shiryar da ku, da kuna cikin bata Allah madaukaki ya shiryar da ku, inda daga sai kuke yi to Allah shine zai muku gori, ko ba ku isa ku yi Allah gorin komai ba. Allah ya riba mu da irin wannan gori. Kama annal awwala, kamar yadda shi mutun na farko wanne ne kenan wanda yayi ibada da kyau kuma maimakon ya fadi wani abu na gori sai ya gode wa Allah, to shi kuma haqiqun bil qabuli, shi ya cancanci aikin sa a karba, wa tawfiq, a bashi dacewa, li a'malil khairi, ga ayyukan alheri. Thumma akhbara ta'ala, sannan Allah madauki ya bada labari an ahwalil khalqi, ya bamu labarin halin mutane. Yanzu ai mun gama da inda yake cewa wadhkuruhu kama mudida da mun gama fassarar ayar baki ɗaya, ko amma akwai inda bai kawo ta a cikin sharhin sa ba, ya dai ishara ne mata tafsiri haka mujmalan a dunkule, inda yake cewa bayan ya ce wa in kuntum min qablihi min ad-dallin thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim, to nan ne sai ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum, shi ma nan ya wuce ko aw ashadda dhikra, fa minan nas, to nan ne zai fadi halayen mutane. Mutane sun kasu kashi biyu dangane da irin addu'ar da suke bayan sun gama aikin haji. Sun yi istighfari, sun nemi Allah ya yafe musu kurakuren da suka yi a ibada, yanzu kuma za su roƙi Allah. Me suke roƙo? To shine ke cewa thumma akhbara ta'ala, sannan Allah madaukaki ya bamu labarin ahwalil khalqi, halayen halittu, wato su mutane, wa annal jami'a yas'alunahu matalibahum, kuma dukkan su suna roƙon, kowa yana roƙon Allah buƙatar sa. Wa yastadfi'unahu ma yadurruhum, kuma suna neman sa ya tunkuɗe musu abin da zai cuce su. Walakin maqasiduhum takhtalif, sai dai kowa manufarsa ta saba, ma'ana manufar wannan ta saba ma wannan, wannan yana neman kaza, wannan yana neman kaza. Faminhum, to daga cikin mutane, man yaqulu, akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya, ya Allah ka bamu duniyan nan, ya Allah ka bamu duniya, ka bamu ta kyau. Ai akwai wanda suke wannan ko, wani ma har zai biya wani haji in yaje kawai a nema masa duniya, yawa neman duniya da matsayin office ne, matsayin siyasa ne, ya ci zaɓe ne, a yanka kaza, a yi menene, matsayin kasuwanci, matsayin sarauta, duk irin waɗannan kowa da manufarsa zai tambaya. Ai yas'aluhu min matalibid duniya, zai roƙi Allah abu buƙatunsa na duniya, min matalibid duniya ma huwa min shahawatihi, ya roƙi abubuwan sha'awarsa, sha'awarsa kawai zai roƙa. وليس له في الاخره من نصيب, اما الاخره باشي ده نصيبي باشي ده وني ربو بي تنبئي komai na lahira ba baya kaman baya bukata. Kaga kowa zai je gaban Allah subhanahu wataala, musamman a irin wannan wurin kusanci, wurin aikin haji, a ce kuma gaba daya ya tashi duk ba abin da ya roka sai duniya. Yanzu mafi yawan mutane fa da zaka ga suna neman ayi musu addu'a tsakani da Allah akan me? Yawa akan duniya ne. wannan zai maka waya wallahi ina da wata bukata ne da Allah ina asani a addu'a. Mutumin da zai aiko ya zai ce maka da Allah asani a addu'a, Allah asani cikin salihan bayinsa, Allah gafarta min laifuka na, nayi wani babban laifi wa Allah, ina tsoron ni kadai in na roka ba zai isa ba, in samu salihan bayi irin ku, ku taimaka da Allah, ku roki Allah, Allah ya gafarta min. Muna yin wannan tsakanin da Allah. In kaga mutum nacin nan ya shiga zuciyarsa, to dama wani abu yake so kuma na duniya, to bai kamata abin ko ya zama haka ba. Allah duk abin da kake so na duniya zai iya baka, kuma zai iya ba kafiri. Kaga mecece maziyarka akan wanda ba musulmi ba? Maziyarka, darajarka ita ce kai fa ka samu lahira. Ashe kenan ya kamata kai ka nemi lahira ba ka tsaya kan duniya ba. Sai ce walaysa lahu fil akhirati min nasib li raghbatihi anha, saboda ya juya kai baya santa, ya juya mata baya, shine raghbatihi anha, raghiba anha, ya kau da kai daga duniya. Wa qasr himmatihi wa qassara himmatahu ala dunya, ya taqaita himmarsa kai akan duniya, duniya kai yake bukata. Wa minhum, daga cikin mutane kuma, man yad'u Allah li maslahatid darain, akwai mai roƙon Allah ya bashi maslahar duniyar da lahira, shine darain gida biyu. Wa yaftaqiru ilayhi fi muhimmati dinihi wa dunyahu, kuma yana bukata zuwa ga Allah wajen abubuwan da ya himmatu da su duniyarsa da lahirarsa, yawa da addini da kuma duniya. Wa kullum min ha'ula'i wa ha'ula'i lahum nasibun min kasbihim wa amalihim, to kowanne daga cikin waɗancan da kuma wannan, to zai samu aikin da ya aikata, abin da ya aikata shi zai samu. Mun gane wannan? Wa sayujazihim ta'ala, Allah kuma zai saka masa ala hasabi amalihim, zai saka musu a gurgurdan ayyukansu. Wa himmatihim, da kuma himmominsu, wa niyyatihim, da niyoyinsu. Jaza'an, wani sakamako wanda yake da'iran bainal adli wal fadli, yana kai kawo shine ko dai ya zama adalci ne ko ya zama falala. In aikin kirki kai ka nemi duniya da lahira, ka roki Allah duniya da lahira ya baka falalarsa, abin da ya baka ya baka ta babin falala, ko baka ba? In kuma ya hana ka ya baka iya abin da ka nema na duniya kuma ya hana ka lahira, adalcinsa ne, ko ba haka bane? Ka nuna baka so, ina fata mun fahimci abu. Yawwa, haka nan kuma duk wanda ya laifi ya samu sakamakonsa, adalci ne, Allah bai zalunce shi ba. Wanda ya aikin kirki kuma Allah madauki ya bashi falala, sai ya sa shi aljanna, falala ce daga Allah subhanahu wataala. Yuhmadu alaihi akmala hamdin wa atamma, za a gode wa Allah akan wannan, wato godiyar da take akmal, mafi kamala kuma mafi cika, ita ce atammahu. Wa fi hadhihi alaya, wannan aya dalilun, a cikinta akwai dalili, akwai hujja, ala anna Allah yujibu da'wata kulli da'in, wannan amsa dalili ne akan cewa ashe Allah yana amsawa kowanne mai bukata. Ina muka samu wannan? Tunda yace ulaika lahum nasibun mimma kasabu, da wanda ya nemi duniyar da wanda ya nemi lahirar duk Allah sai ya ba su. Mun fahimta ne gurgurdan aikin su shine abin nufi. Yawwa, sai yake cewa ina ne, yawwa, musliman aw kafiran aw fasikan, sawa'un wannan mutumin mai roƙon musulmi ne ko kafiri ne ko fasiki ne. In musulmi ne Allah ya bashi, kafiri ma ya nemi duniya Allah ya bashi, fasiki ma ya nemi duniya Allah ya bashi. Kaga anan zaka kalli kai musulmi, ya zaka tsaya kawai ka takaita akan matsayin da kafiri ma zai iya samunsa? Ko ya nemi duniya Allah kuma na iya bashi, kai kuma kai ma sai ka tsaya iya duniyar kawai zaka nema? A'a, ka dara shi ka nemi lahira, shine ma'ana. Tunda Allah madauki yana bada duniya ga wanda yake so, yana bada duniya kuma ga wanda baya so, amma lahira sai wa yake bewa? Sai wanda yake so. Yawa, to sai ka zama cikin wadanda Allah yake so. Shi yasa yake cewa ina ne, sai ce walakin laysat ijabatuhu du'a man da'ahu dalilan ala mahabbatihi lahu wa qurbihi minhu, amma amsa maka ya baka abin da ka roka din nan ba dalili ne na cewa yana son ka kuma kai makusanci ne gare shi ba. Mun fahimci wannan? Tunda har yana ba kafiri ko illa fi matalibil akhirati, sai a neman lahira. In lahira kake nema, in aka baka to alama ce cewa kana cikin wadanda ake so. Mun fahimci wannan? Dan haka ashe kenan kada mutum ya roki duniya kuma Allah ya bashi duniya ya tsammanin cewa shi yana cikin waɗanda Allah ke karɓa addu'arsa, shi mutumin kirki ne. Abinda malami ke so a gane kenan, alamar mutumin kirki shine ka nemi duniyar da lahira, Allah kuma ya saka cikin waɗanda za su dace a lahira, shine kana cikin waɗanda suke mutanen kirki. To Allah ya kyauta mana. Allah ya sa mu fahimci waɗannan abubuwa yadda suke wa muhimmati addini da kuma al'amuran muhimmatuwa addini yace wal hasanatul matluba fi dunya ba an ce rabbana atina fi dunya hasanatan kaga su waɗancan ma cewa suka yi da yace wa minhum man wa fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fi dunya ya Allah ka bamu a duniya anan ba su yi kaidin a duniyar a ba su abu mai kyau ba mun fahimci abu kawai duniyar suke so ya Allah ka bamu duk ma yadda take ka san wani shi in idan sai rufe dama cewa kai ko ma me ko ta uku kawai za ta yi hannuna ta kare dai a bani ba zancen cewa da alheri a ciki babu alheri shi wani baya san a faɗa masa wannan ai mun taɓa wannan zancen kwanaki ko wani idan ko abokinka ne kake ce masa yana son wani abu sai ka ce to Allah ya sa in alheri ne Allah ya tabbatar da shi sai ce a da Allah mun kai mana addu'a mai gaggiya kawai musamman yana neman aure yana da yarinya yana santa ya gamsu kawai ba wata irinta maimakon ya ce ya Allah in alheri ne auren yarinyan nan Allah ka tabbatar mun sai ga in an raba biyun nan ana cewa in alheri ne kamar shi yana ga ba a su ne ya samu yau dan adam kar mutum ya zama haka yauwa komai a fawwala wa Allah subhanahu wataala shi ne ya san gobe shi ya san jiya kuma duk abin da ke alheri a cikin shi ya san shi abin da ke kuma akwai sharri in ka nemi ya kawar maka sharrin sai ya kawar maka ba abu ne da zai gagare shi ba don haka abin da yake faɗa a nan shi ne da ai su kuma waɗannan mutane na biyu masu neman lahira ai sun ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan duka a duniyar da lahira sun nemi mai kyau suke so mai kyau kuma a mizanin Allah ba a mizanin su ba mun fahimci wannan domin duk mutumin da yake cewa ya Allah ka bani mai kyau to yana nufin mai kyan nan azabin Allah in azabin sa ne ai zai iya kuskure ko yau zai iya hango wani abu ya hangi cewa abin nan alheri ne kila kuma ya zama ba alherin ba amma in ka baiwa Allah zabi ya Allah ka bani abu mai kyau a duniya abu mai kyau a lahira to ka gama cika addu'a ta gama cika in Allah ya amshi wannan to ba zai baka wani abu da zai bata maka rai ba a nan duniya ba zai baka wani abu da zai bata maka rai ba kuma a lahira kaga hikimar kenan Allah madaukake akwai fasahar komai wal hasanatu al matlubatu fi dunya ita mai kyau din da ake nema ta duniya mai cece nan zai ga muna me in an ce a bamu abu mai kyau a duniya me yake nufi sai sai yadkhulu fiha kullu ma yahsunu waqu'uhu indal abdi duk abin da tasirin sa yake da karfi a wurin bawa a yake da kyau a gun bawa waqu'u nan daban wuqu'i daban waqu'u shine faduwar abu da tasirin da zai haifar yawa abin da zai haifar a zuciyar bawa na kyau in dai abin da yake yana da kyau ne a gun bawa to wannan duk ya shiga ciki duk abin da yake alheri ne a gunka to yana ciki min rizqin hani'in ko Allah ya baka arziki mai dadi dadin ci kuma halal me yake wannan dadi a duniya a ce kana sa halal a bakinka kuma gashi mai dadi duk Allah zai iya baka sannan wasi'in halalin mai yawa kuma sannan na halal ga dadin ci gashi da yawa gashi halal me yasa ba ma neman wannan mutum ya rika neman Allah ya bashi halal ya bashi ita da yawa ya bashi ita kuma mai dadin ci kaga dadin cin nan akwai ma'anoni da yawa a ciki na farko in dadin cin muta'alliqun ne bika kai mai cin alama sai ta cewa in an karbi wannan addu'ar to kana cikin waɗanda za su dade suna cin wannan arziki ko ba haka bane in dai dadin cin kai zaka ji dadin cin ba wani kawai ba mun fahimci abin da ake nufi in dai ka samu tawfiki Allah ya amsa addu'ar ka ya baka arziki mai yawa kuma halal kuma mai dadin ci ashe kenan kana cikin waɗanda za su dade suna dadin cin nasu to Allah ya samu haka yawa sai kuma yace wa zawjatin salihatin da mata saliha da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mafificin abun duniya kwata kwata a duniya ba abin da yafi kai sa'ar mace mai kyau mai hali mai kyau mai kuma wato duk abin da ake so mai kyau ga addini yawa sannan sai yake cewa wa waladin taqirru bihi al-ayn da kuma dan da zakai farin ciki da shi dan da in ka ganshi zakai murna cewa wannan dana ne kyan halinsa duk abin da yake na alheri to yana son sa to wannan kun ga farin ciki ne warahatin da kuma murna abin nan kwanciyar hankali da hutu wa ilmin nafi'in da kuma ilimi mai amfani duk yana cikin alherin duniyar nan yana cikin hasana wa amalin salihin, Allah kuma ya baka aiki nagari da Allah zai karba, wa nahwi zalika, da makamancin waɗannan, min al-matalibil mahbubati wal mubaha, na daga abubuwan da ake nema abin so kuma waɗanda suka halatta. Wa hasanatul akhirah, da an ce wa fil akhirati hasana ba, to a lahira menene hasana din? Sai fasara yace huwa, ai yace hiya as-salamatu min al-uqubati, mutum ya kubuta daga uquba. Yanzu me yafi dadi irin ka zo gaban Allah kai wani dan wani kai kaza kai kaza kai kaza, kace ya Allah ina yi a gafarta mini, a suturta maka a ce wuce an yafe shiga aljanna, me kai wannan dadi? Babu abin da kai wannan dadi. Ko a ce kana cikin waɗanda za su zo a ce sun shiga aljannan ma ba hisabin ma ba azaba, me kai wannan dadi? Ba kar kai fatan ko miskala zarra kai fatan cewa ai ba komai, in ma azaba ce ayi sannan a dawo a shiga aljannan, azaban nan ba mai dadi ba ce. Kar kai fata, tunda anan kana da damar ka gyara halinka, kana da damar kuma ka roki Ubangiji subhanahu wataala ya maka wannan mai kyan, to ka nemi wannan mai kyan, cewa ka tsallake duka wani hajizi, Allah ka sa mu tsallake mu wuce aljanna ba tare da hizabi ko azaba ba, ko kuma a gafarta mana abubuwan ra'asan duk da muka je muka aikata, to Allah ya gafarta mana. Sannan sai yake cewa fil qabri, na farko uqubar ta kabari ma tukuna, wal mawqifi, da kuma tsayuwa a gaban Allah, duk Allah ya sa ka kubuta ka zama cikin mutanen da ba za a yi musu wata uquba ba. Kaga dan in a mawqifi ne mai ake ciki, za a dade dubban shekaru fa, dubban shekaru za a yi ana jiran Allah madaukaki ya hisabi. A wannan gurin zafin rana kawai ya isa mutane, dubban shekarun nan an faɗi dubban shekaru a lissafin Allah subhanahu wataala. Mu a lissafin mu ku gafe, mu yanzu zancen da muke fa lissafin Allah, har yanzu a kwana biyu muke tsakanin mu fa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a wuni ne biyu muke, a gun Allah duk shekara dubu tamu ita ce kwana ɗaya a gunsa. Yanzu tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da wani abu ba, to kun ga shekara a kwana ɗaya kenan da rabi ake a lissafin Allah. To tsayuwar da za a yi ta kiyama fa shekaru da yawa za a yi ana jiran Allah madauki hisabi, irin lissafin Allah ba irin lissafin mu nan na duniya ba. Kaga ashe abun fa akwai tsoron, bai kamata mutum ya rika cewa ba komai a jigun Allah mana, ba a san abun da yake can bane, mutum ya tsorata. Ina fata mun gane abun. Yawwa, to kaga kenan mutum zai nemi, yawwa, babban abin da zaka samu na salama ita ce Allah ya saka fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, ko mu yi fatan Allah ya samu da cikin wannan lokacin da ake shan azabar ranar, Allah ya samu karkashin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai tasa. To Allah ya samu cikin waɗanda za su more da wannan. Hakanan kuma mutum ya zama ya kubuta daga azaba minan nari, daga wuta. Wa husulu ridallahi, ya kuma sami wato yardar Allah. Wal fawzu bin na'imi, ya kuma rabanta da ni'ima. Al muqim, wato ni'iman nan da wamamiya. Wal qurbu minar rabbir rahim, ya kuma samu kusanci daga Ubangiji mai jin kai. Fasara hadha du'a, sai wannan addu'a ta zama ajma'a du'ain wa akmalahu, wannan addu'ar ita ce addu'ar da tafi game komai. In dai kana son addu'ar da ta gama maka komai na duniya da lahira, to ka rike rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar, ta ishe ka duk abin da kake so a duniya Allah ya baka, to yafi kowa sanin me mai kyau, sai ya baka mai kyau. Duk abin da kake kuma so a lahira mai kyau, shi ma sai ya baka, kuma ya tsare ka daga azabar wuta da kuma dukkan wata damuwa. Muna fata Allah ya ba mu wannan. Wa aulahu, kuma mafificinsa bil ithari, shi yafi cancantar kai ai ithari, ai zabe shi, fifita shi sama da wani. Wali hadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yukthiru min ad-du'a bihi, yana yawaita addu'a da wannan addu'ar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar, wa yahuffu alaihi, kuma yana kwadaitar da wato bayi su rika yin wannan irin addu'a din. To Allah madauki ya karbi addu'o'in mu baki daya, Allah kuma ya mana gamdakatar in muka tashi addu'a mi irin wannan addu'a da za akwai alherin duniya da lahira a cikinta. Sai mu tsaya nan insha Allah, Allah madauki ya kai mu gobe, sai mu ji abin da ya ci rage na aikin haji, duk da dai na gaya mana shi a dunkule, kwanakin mi na din nan kwana nawa za ka yi, kwana ko biyu za ka yi in ka so, ko ka kara su zama uku, ko ka fita 12 ko ka fita ranar 13 ga wata duk shine abin da zamu ji a aya mai zuwa insha Allah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ayyukan mu a wannan wata mai albarka Allah ya sa mu cikin salihan bayinsa Allah ya tabbatar da mu akan abin da shine daidai kuma ya yarda da shi bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bawa kasar mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa Allah ya tsare mu daga dukkan fitinu na hasada da na fitina da kowace iri Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu da zaman mu lafiya bisa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum